السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرك مرسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبادة كراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. wannan shine majlisi na 130 muna 22 ga watan Zulhijja, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1446, wanda ya daidai da 18 ga watan 6 a kalandar Bature 2025. idan ba manta ba, karshen karatun mu mun tsaya a karshen bayani akan shakhsiya ta 41, shine Khalid bin Sa'id, wanda ya shi take cewa a cikin labarin da ake badawa shine na farko daga cikin musulmai wanda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim. kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira guda biyu, hijira zuwa garin Habasha, hijira zuwa garin Makka, zuwa garin Madina. yau insha Allah za mu tashi kan shakhsiya ta 42, shine Al-Ala bin Al-Hadrami, shine malai yake mai take da Al-Qa'idu alladhi masha 'ala al-ma'i, jagoran da yayi tahiya akan ruwa. yanda kake tattaki a saman ƙasa, haka yayi tattaki a saman ruwa. wannan kuma ya dangane ne da karama wadda Ubangiji yake baiwa bayin shi ga wanda ya ga dama. mafi yawa kuma tana faruwa ne ga waliyan Allah, mutane na gari. za mu zo za mu yi bayani akan abinda aka samu ƙarƙashin haka. malai yake cewa kana min hulafa'i bani umayya, wannan sahabi Al-Ala bin Al-Hadrami ya kasance daga cikin waɗanda suka yi aliye ne na bani umayya. bani umayya su ne waɗanda suka ɗauki ragama bayan lokacin da Ali bin Abi Talib ya ajiye khalifa ko Allah mai cikawa ɗan shi Al-Hasan ya amshi mulki, aka yi musalaha tsakanin Muawiya da Al-Hasan, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hodi musu tun kamun wannan abin ya wakana. lokacin da Muawiya ya ɗauki khalifanci daga lokacin nan daula ta bani umayya ta fara, to su kuma waɗannan dangi na Sufina Abu Sufyan, danginsu dukansu su ne ake kiransu bani umayya, kakansu ne bani umayya. wannan umayya yake cewa to waɗannan su Al-Ala bin Al-Hadrami aliye ne na dangin bani umayya. ya ce wa min sadatil muhajirin, kuma yana ɗaya daga cikin manya-manya daga cikin waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina. daga wannan shi yake nuna maka a cikin sahabban ma shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai, yana ɗaya daga cikin manya-manya wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina. kuma idan muka ɗauka a karatuntukan mu kullum muna bayani, Ubangiji ya nuna mana a cikin Alkur'ani, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, lalle da kwai fifiko tsakanin mutanen garin Makka da mutanen garin Madina. kasancewar mutanen garin Madina su al'amarin da su aka fara, kuma suka jure suka bar ƙasarsu
suka bar kominsu don me, don wannan addinin suka yi hijira zuwa garin mai. Shi sanya a kullum idan ka samu a cikin alkur'ani was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansari, duk lokacin da ubangiji zai ambaci sahabban shi sai ya fara da waɗanda suka yi hijira, sannan ga waɗanda kuma suka ɗauki baƙuncin waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina. Shi wannan Al-Ala bin Al-Hadrami yana ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. Yake cewa wallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-bahraina, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya jagorantar da shi ƙasar Bahrain. Ƙasar Bahrain har yanzu a Bahrain inta take, ƙasa ce wadda take gaban teku, wadda yanzu haka ana kiranta da Bahrain. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika shi ya ci wannan garin da yake, ko manzo Allah ya tabbatar da shi akan ya kasance shine hakimi, shine jagora, shine na'ibi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan garin na Bahrain. Yace sun mawaliya hali Abi Bakr wa Umar, haka lokacin da Abu Bakr ya amshi jagorancin al'amarin musulmai ya tabbatar da shi akan ƙasar Bahrain, ya kasance shine hakimi na ƙasar Bahrain. Haka Umar lokacin da yake khalifanci ya tabbatar da shi akan ya kasance hakimi na ƙasar Bahrain. Yace wa huwa min biladi Hadramaut, wannan Bahrain din tana ɗaya daga cikin gariruwa na Hadramaut. Hadramaut gari ne wanda har yanzu yana nan, babban gari ne a cikin garin Yaman. Ina wannan bayan abin da ya wakana na daga decentralization aka yayyanke wancan ƙasar, wannan ta koma ƙasar ta, wannan ta koma ƙasar ta, amma dai a da dukkan su kalkashin Hadramaut suke. Gari ne wanda har yanzu yana nan, Hadramaut ake kiran shi. Malaki cewa jihaduhu radiyallahu anhu, gwagwarmaya da yaƙi don ɗaukar kalmar la ilaha illallah da wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi, Al-Ala bin Al-Hadrami. قال محمد بن سعيد، محمد بن سعيد يكتوى بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي فخرج من المدينة في 16 راكبا وكتب له كتابا أن ينفر معه كل من مر به من المسلمين إلى عدوهم، فسار العلاء في من تبعه حتى لهق بحصن جوازي فقاتلهم فلم يفلت منهم أحد. Wannan asarin daga Muhammad bin Sa'id yake cewa ba'asa Abu Bakar al-Ala bin al-Hadrami. Abu Bakar radiyallahu anhu ya aiki al-Ala bin al-Hadrami. Aikin da ya mai shi ne ka tafi zuwa garin Bahrain ka bude mana garin. Amma dai a lokacin nan babu runduna a tare da Abu Bakar. Mun san irin abin da ya wakana lokacin Abu Bakar, abubuwa wanda suka tuko shi gaba ko suka sanyo shi gaba shine ga yaƙi na Rumawa, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirya runduna, ya jagorantar da wannan runduna Usama bin Zaid akan su hutas ta yi ga ƙasa ta Rum su yaƙi. Kaga wannan da yawa daga cikin sojawa na musulmai an dauke su an mutar da su. Kuma ga abinda fitina wadda ta dosu a cikin gida shine yakin waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka yi iddia'in nubuwa, suka ce su ma annabawa ne kamar su Musaylamatul Kazzab da sauransa, ya manya-manyan ƙabiloli. Haka kuma da waɗanda suka ce sun ƙi su ba da zakka, dama su manzan Allah suke bawa, kuma manzan Allah ya mutu don haka ba za su ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa su bada ba. Wannan abubuwan suka tayar wa Abu Bakar da hankali, ya ce wallahi tallahi ba zai zamna ba sai ya yaƙi waɗanda suka yi ridda, waɗanda suke iddia'in annabawa ne, su suka ja mutane suka hutar da su daga cikin addinin musulunci. Haka kuma da duk wanda yaƙi ba da zakka. Shi ne Umar yake cewa ya za a yi ka yaƙe su, wannan ka shafa musu lahi. Yake cewa wallahi tallahi, inda a ce daidai da linzami ko daidai da igiya ta kulle raƙumi suka hana ne, sun kasance suna ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita a lokacin shi a matsayin zakka. Yace a yanzu su hana ni, yace wallahi zan yake su. Yace saboda ba a taba raba ba tsankanin sallah da zakka ba. Duk lokacin da zaka ji Ubangiji ya ce mun ku tsayar da sallah, zai ce ku bayar da zakka. Da haka wajibi ne mu tashi mu yake su. Shi wannan ya kawo dalilin da ya kawo da yawa daga cikin runduna ta musulmai ta huta yaki. Abin da ya wakana lokacin Al-Ala, Abu Bakar ya aike shi ya ce mai to ga abin da muke so, ga muhimmat da muke so, ƙasar Bahrain da muke so ka tafi. Ya ce fa kharaja min al-madinati fi 16 rakiban, lokacin da aka wakilta shi aka ce mai ka huta, dukkan su mutum 16 ne wanda suke mahaya doki. Aka ce musu ku tafi ga yaƙi, gashi na an wakkala mu ku tafi ku yaƙi wata ƙasa. mutum 16 amma dai Abubakar sai ya mai rubutu a takarda wa kataba lahu kitaban Abubakar ya mai rubutu an yanfura ma'ahu kullaman marra bihi min almuslimina ila aduwwihim duk zangon da kabi duk garin da kabi kurum ka meka musu wannan takardar ka umurce su injini nace su bika su kama hanya su taisi yaki annafar shine idan kira na yaki a huto wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatan liyatafaqahu fi ad-dini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharuna shine kira na a huto yaki lokacin da limami ko jagora na musulmi zai ce a huto shine ake kira annafar ku huto da fifi da fifi da shirinku don ku tai ku ko buza da abukan adawo shine abinda Abubakar ya rubutawa al'ala shine duk garin da kabi duk zangon da kabi duk wata tawaga da ka tarda daga cikin musulmai ka karanta musu littafi na su yi shiri su bi ka kaga wannan sheke nuna mana lalle al'amari na addinin musulunci jagoranci yake bukata kuma duk lokacin da jagora na musulmai ya riga ya zartar da hukunci to wajibi ne a yi mai biyayya kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin surar wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila lokacin da ubangiji yake ma al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayani yana umurtar su ku yi wa ubangijin ku biyayya ku yi wa manzon ku biyayya haka wa'inda aka wakilta su kasance jagororin ku yi musu biyayya a lokacin Abubakar yana khalifan khalifan yana khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada wannan umurnin kan kowace hanya al'ala idan ya bi zai karanta musu ga abinda Abubakar yayi umurni da shi da haka kowa ya dauko makamin shi makamin hanya hakan kuma tawakkana yake cewa fasara al'ala'u fi man tabi'ahu al'ala da wa'inda suka bi shi kaga sun muto daga garin Madina su 16 akan abin hawan su sai gashi nan an samu rinduna ta cika rinduna suka kama hanya hatta lahika bi hisni jawasi hasida al'ala ya cimma wani garu wanda ake kiran shi da hisnul jawasi Hisnul Jawasi yana nan har yanzu a garin Bahraina shine ake kiran shi da Hisnu Abdul Qais wanda anan nan tawaga ta kahuran nan suka boye kuma wannan shine tsari na mafi yawa kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul munafiqun tabbas su wa'annan ba za su yake la yuqatilunakum jami'an illa fi qurab muhassanatin aw min wara'i judr ba'suhum bainahum shadida tsarin su kulli idan an ce ga tawaga ta musulmai ta huto to suna cikin farbaki suna cikin murgici kamar yadda aka fifita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka bashi wannan dama wani surtu birru'bi masirata shahri duk lokacin da manzo Allah ko tawaga ta musulmai ta ce za ta kai wa wata kasa farmaki to tsawon wata guda wa'annan mutanen suna cikin gurgiti suna cikin tashin hankali to a lokacin nan suke komawa su yi rekazi a cikin wani garu diddan me diddan su kame kansu ko su killace kansu kada abinda aka zo a yi da su in ya same su shine yakin su to a lokacin da ya timma wannan garin faqatalahum ya kewaye shi ya zagaye shi ya samu damar shiga wannan garin dukkan su ya yake su yace falam yaflut minhum ahadun ba wani ɗaya da cikin su wanda ya sha yakin su yayi kuma wannan kalkashin da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko umurni na manzo Allah duk lokacin da tawaga ta musulmai ta zo wata kasa za ta yake ta to tana ba su zabi ɗayan uku shine na harko ku musulunta idan ku musulunta da mu da ku dukkan mu ɗaya ne ta'alu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la har zuwa ƙarshe abinda ubangiji ya bayyana mana wannan game da yahudawa kenan ko game da ahlul kitabi kenan to haka wa'ansun su ma duk wanda yake kahuri idan dai ya riga ya furta kalmar la ilaha illallah ya ajje duk abinda yake bautata wa koma bayan Allah da kai da shi dukkan kuɗi kuke a cikin musuluncin nan za a umarce su musulunta idan suka ce ba za su musulunta ba to za a farlanta musu to yanzu abinda za a yi shine za ku bai wa addinin musulunci jizya saboda kullum musulunci a dauke yake ba wani addini wanda yake daukakuwa a gaban addinin musulunci idan suka kiya to yanzu ba wani abin da yake tsankaninmu da su illa takobi to aka musu hakan ba su bada amanna ba aka shiga wannan garin aka yake su ba a bar wani ɗaya daga cikin su ba yace summatul qatif bayan shi al'ala yana jagoranta wannan rundunar sai ya huskanci garin Qatif wani gari ne wanda a yanzu haliyya ne ke cikin Saudiya tunda Bahrain Saudiya duka wuri ɗaya ne kusan wuri ɗaya suke ita Bahrain tana nan gabar ga ita ga Yemen ita kuma dukkan su kusan frontier ɗaya suke yake cewa to he yaje zuwa garin Qatif wa biha jam'un a wannan garin da kai tawaga ta kahurai wanda sun yi hadaka a wannan garin yace fa qatalahum al'ala da ma muhimmin da aka huddo shi shine ta yi yaki kahurai a dauki kalmar la ilaha illallah al'ala bai kasa a guiwa ba sai da yayi yaki wa innan mutanen fan hazamu ya ci nasara akan su yace fan dhammatil ajami ila zira ila zara yace a lokacin nan al'ajaim wanda ba larabawa ba su ne ake kiran su ajam wanda ba larabawa ba daga cikin su sai suka karkata zuwa ga wani gari wanda ake ce mai zara zara wani gari ne wanda yake cikin hims kuma har yanzu a cikin suriya take kauye ne haka wanda shi ma yana da garu anan hims yake nan gaba hims shi ta kuma hims a cikin suriya take kuma mafi yawa a lokacin nan wa'inda hatta da a yanzu mafi yawa wanda suke rayuwa aglabiyan mutane wanda suke rayuwa a nan zara zaka same su suna magana ta turkumanci wannan shine yaren da suke amfani da shi yake cewa to da yawa daga cikin wanda ba larabawa sai suka karkata zuwa ga wannan gari yace fa'atahumul ala ala bai bar su ba sai ya cin musu a wannan gari wannan garu na zara yace fa nazala al-khattu ala sahil al-bahr sai ya yi kamfa mai in shi a gabar teku fa qatalahum su wa'innan ɗan gari suka fito ya yake su yace wa hasarahum afwan fa qatalahum wa innan an garin wanda suka kewaye kansu suka killace kansu a wannan garin shi al-ala ya yake su wa hasarahum kuma ya sa musu ambargo ya kewaye su ya zagaye su a wannan garin nasu kinin ya sa musu ambargo har zuwa lokacin da suka gaza ya yake su yace ila an tuwfiya siddiq yana cikin wannan muhimmin yana cikin wannan aikin har zuwa lokacin da Allah ya yi wa Abubakar as-Siddiq rasuwa fa tawala ba ahlu zara as-sulha mutanen garin zara bayan ya sanya musu wannan ambargo suka nema a zo a zamuna a tabul a samu sulhu yace fasalahum akai sulhu tsankanin shi da wayannan mutanen sun maqatal ahlu darain shi al-ala ya ci gaba ya ta yi yaki wa'ansu wayanda yake kiran su da ahlu darain ahlu darain ita ma wata wani kauye ne wanda yake cikin wata qala'a wanda mafi yawansu a bakin gabar teku suke nishaɗinsu ko abin ayyukansu shi ne kurum wannan fito da suke yi na diyaman wanda garin har yanzu yana nan a bakin gabar teku yake na Bahrain yake cewa yanzu ya yake su faqatala al-muqatalata wa hawiya al-zarari ya yake waɗanda suka cancanta a yaƙa kuma waɗanda suke a ɗauka a kama a taho da su a matsayin fursunan yaƙi ya yi ƙoƙarin ya taho da su wannan malamin yana mana bayani irin gogormaya da yayi a cikin al'amarin shi na jihadi fi sabilillah yake cewa ba'atha arjafa ila sahil faris kuma ya aika ɗaya daga cikin komandodin shi arjafa zuwa ga gabar teku a gabar farisa yace faqat as-sufna sai ya yanke dukkan wa'ansu jiragen ruwa wanda suke kawowa a wannan gabar teku yace wa fataha jaziratan bi ardi faris ya bude wani tsibiri anan kasa ta farisa wattakhadha biha masjidan kuma ya dauki wannan a cikin wannan tsibirin da ya bude ko ya gina wani masallaci wanda mutane suka dauke shi wurin sallah wannan kadan daga cikin abubuwan da yayi wannan bawa Allah rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu malaike cewa al-karamatu li awliya'illahi yake cewa karama ga waliyan Allah karama ta sha bamban da mu'jiza kamar yanda muka sani ko muka sha bayyanawa shine duk abin da aka dauka aka bai wa wani manzo Allah wani manzo ko wani annabi daga cikin annabawa abinda ya sha bamban da abinda dan adam yake aiwatarwa abinda hankali baya dauka a ce dan adam ya yi shi idan aka samu wani ɗaya daga cikin annabawa ko manzo ya aiwatar da shi ake kira da mu'jiza kamar misalin abinda aka bai wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ubangiji ya bashi sanda wannan sandar idan ya jefa ta za ta koma maciziya. Kaga wannan mu'jiza ce, abu ne wanda baya saba wa hankali mutum ya dauki sanda ya jefa ta ta koma maciziya, ko kuma ya sanya kamar yadda Ubangiji ya wa adkhil yadaka fi jaybika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra. Ya sanya hannun shi a cikin aljihun shi ya huto yana haske. Kaga wannan duka abu ne wanda ya saba wa dabi'a ta dan adam, amma dai da yake annabi ne yake aiwatar da shi, wannan ita ake kira da mu'jiza. Haka abinda aka bai wa annabi Isa alaihi salatu wassalam, annabi Isa an bashi awon yiri ya ba mu labari, wa tubri'u al-akmaha wal abrasa wa tuhyi al-mauta bi iznillahi wa unabbi'u tan yake bayyana wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum. Annabi Musa, annabi Isa alaihi salatu wassalam yana warkar da makaho, makahon da baya gani annabi Isa ya warkar da shi, haka matacce annabi Isa ya tayar da shi, haka wanda yake al-abras me wannan al-baras, ha? Al-baras shi ne dai wanda yake da al-baras, shi ne da Hausa ma al-baras ake cewa kudurta kansu dai. To wannan annabi Isa yana wannan insu yana warkar da su, haka yake bayyana mana annabi Isa yana iya kallon ka ya baka labarin abin da yake cikin cikinka, abin da ka ci, haka kuma ya faɗi maka abin da ka tanada a cikin gidanka wanda ka taskance a mangazarka. Wannan duka aya ce, mu'jiza ce wanda Ubangiji ya bai wa annabi Musa alaihi salatu wassalam, annabi Isa alaihi salatu wassalam. Haka manzonmu sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizojin shi ya nuna mana abubuwa daban-daban wanda ka koma cikin dalailun nubuwa na Imamul Baihaqi ya kawo mana hadisi ingantattu, irin abubuwa na azo a gani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar a rayuwar shi. Imam al-Bukhari haka Imam Muslim sun mutar da hadisi lokacin da Anas yake bada labari, afwan Mughira bin Shu'ba yake ba Anas yake bada labari, yake cewa an ce an huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta daga gari a cikin bulaguran shi na yaki, yace a kawo lokacin sallah yayi, yace sallar la'asar, yace a kawo abin arwalla, aka nema ba a samu ba, sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makayin arwalla, ya sanya hannun shi yace he muka gani ga ruwa nan yana bubbugawa tsankanin yatsotsin shi. Kaga wannan dukkan su ana kiransu da mu'jiza, wanda Ubangiji yake kebanta wani annabi ko wani manzo da ita, amma dai ita kuma karama shine abinda Ubangiji zai bayo wani daga cikin waliyan shi. Ba aka ce waliyi shine mutane na gari wanda ba wai wanda yake tashi ba sama ba, wanda yake sallah magariba a garin ku bai yi sallar isha a haramin Makka ba ko haramin Madina ba, a waliyi shi karan kanshi idan ka tambaye shi ba zai iya hudi maka shi waliyi bane ba. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta mana su, yake ce mana rubba ash'asa akbara, da yawa zaka samu waliyan Allah, zaka same shi gashi nan kanshi a hurgice, kuma bai da wata alama na kaya wanda in ka kalle shi zaka girmama shi. Yace madfu'un bil abwab, yake cewa da yawa idan yazo kofar gidajen mu ansu, ko yazo kofar gidan wani babban mutum za a kore shi. Duk lokacin da ana wani taro na azo a gani, idan yazo to su wa'annan he dai a kore su, ta ake yi almajirai ne wa'annan, ko wannan babu komi a tare da su in ba tsiya ba. Yace amma dai irin waɗannan mutanen law aqsama ala Allah la abarra, da zai rantsewa Allah yace kazannin sai ya kasance kaza, yace wallahi tallahi Ubangijin shi sai ya kubutar da shi. Waɗannan su ne waliyai na gaskiya, da zai ce a wannan kohohin dukkansu masarare ne, wallahi kowa idan ya leka idan shi zai gani sun koma masarara. Law aqsama ala Allah la abarra, da zai rantsewa Allah yace wallahi saman nan sai tayi ruwa, wallahi sai tayi ruwan nan. Kuma wannan iri-irinsa suna da yawa, to iri-irinsu waɗannan su ne ake kira da waliyan Allah. Waliyan Allah kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana, innal ladhina ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, Ubangiji yake bayyana mana ku saurara, lalle waliyan Allah babu tsoro a tare da su, ko babu bakin ciki a tare da su. A wannan a wani hali, a halin da lokacin da mala'ikun ɗaukar rai suka zo ɗaukar rayukansu,
za su musu albishir lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah za musu albishir a rayuwarsu ta ran duniya da a rayuwarsu ta gobe kiyama albishir inda aka musu kada ku samu bakin ciki na daga abin da kuka bari a rayuwarku kun bar yara kun bar wanda ba su balaga ba kun bar matanku kun bar kaza ka bar dan kada ka samu damuwa kada ka samu bakin ciki yace kuma babu tsoro daga abin da zaka tara a nan gaba in aka dauki ranka rayuwa ce mai dadi zaka taras shine la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ubangiji yake bayyana mana wannan waliyan su waye alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah nan su ne wanda suka yi imani da ubangiji tsantsan imani kuma suke da takawa takawa shine barin duk abin da zai saba wa ubangiji aiwatar da duk abin da aka umurce ka na daga biyayya ambaton ubangiji a koda yaushe yarda da abin da ubangijin ka ya kasa ya baka wannan ita ce takawa kuma idan kana so ka tabbatar wa'annan wa'inda aka ce maka allazina amanu sune wanda suke da tsantsan imani ka koma cikin suratul anfal ubangiji yake bayyana maka innamal mu'minuna allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan ubangiji yake cewa mu'mine na gaskiya sune wa'inda idan aka ambaci ubangiji zikatansu za su rawaya idan aka karanta musu ayoyin ubangiji wai ba tashi suke yi ba kamar an kamar wani dan uwansu ne yazo ya musu wani bayani na rayuwar duniya a sun san wannan maganganu ne na ubangiji yasa wannan abin da aka karanta musu yana ƙara musu imani yake cewa su ne wanda suke tsayar da sallah kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun duk abin da muka arzuta su da shi kokari suke yi su ba wa ubangiji wani abu daga cikin shi su ramta wa ubangiji wani abu daga cikin abin da ya ba su yake cewa to wa'annan wanda suka siffanta da irin wannan siffa su ne mummune na gaskiya to kaga wa'annan su ne waliyan Allah na gaskiya bai yiwuwa a same ka da takawa baka da imani wa'annan su ne waliyai na gaskiya su ne a cikinsu idan ubangiji ya nuhaci wani da karama sai ka gan shi ya samu wata karama shi sanya malamai kullum malaman aqida idan suka zo kan babin mas'ala ta mu'jiza da karama sai su dangana da tsayi akwai wanda shi tsayi ne ba karama bace ba yana da wa'ansu ruhannan shi ko yana da wa'ansu abubuwa wanda yake yi ya hada kaza da kaza da kaza da kaza wanda shirka ne game da ubangiji sai ya ringa maka ruha ido ka ringa ganin abin da ake yin kamar shi ne shi kuma kurmu ruha ido ce to wannan ba karama bace ba wannan tsahi ne kuma da yawa su suka yi yawa duk wanda Allah ya bashi karama to baya so a san ma da yana da ita kai shi karan kanshi bai san da yana da ita ba kurum kai tsaye idan abin ubangiji ya ga dama ya kasance in zai kasance ta hanyar wannan mutumin kuma bayan shi ba lalle bai sake samu irin wannan dama ba ya samu irin wannan abin ba kuma duk wanda yake na gaskiya ne waliyin Allah ne na gaskiya ya samu irin wannan karama to wallahi sai dai ya bar gari ina ji a cikin karatun wannan littafin mun taba ba da labari dai daga cikin tabi'ai manya-manyan tabi'ai garin Madina an shiga cikin halin hori ruwan sama ya ki safka yace sai ga wani shushana su dai sun sani da shushana ne yace ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo kurmi ya raka'a guda biyu shi wanda yake bada labari yace ina kwanci a gehen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurmi ne shi wannan mutumin ya daga hannu yace wai ubangiji mutanen nan wai me suka maka da baka musu ruwa ba ka musu ruwa ya ubangiji kurmi ya tashi yace wallahi ka mun ya huta daga masallaci hadari ya gama garin Madina ruwa ya fara sauka yace da naji hakan sai na damu nake bin wannan mutumin sai da na tafi inda yake kwanci yace da na tarda shi na ga sana'ar shi sai na ce mai wani wallahi ni dai bako ne a cikin gari ina buƙatar musauki ko ka iya sauke ni a gidanka yace eh ba matsala ai kana iya zauwa yace shi kadai yake rayuwar shi ya huto ya dan gyara takalman shi ya samu abin da zai ci yace ina bibiyar wannan mutumin an gani wai wata irin ibada ce yake yi wa ubangiji yace na gani mutumin nan ni ma na yi shi yawan ibada na yi shi kin ibada ka gani irin su ne rubba ash'asa agbara madfu'un bil abwabi wanda gashi nan shi ba kowa ba idan da zai zo cikin mutane wanda sun hau sun kowa ta kowa ta babba za a ce mai kai ja baya ba wurin ku bane ba yace ibadan ma da yake yi kurmi ya tashi ya raka shi guda biyu kuma ya bartin shi da dare shi abin ne ya bani mamaki to wannan mutumin me yake yi wa ubangiji yawa ubangiji wannan gatsan kuma ubangiji ya amsa ni yace akai kwana ɗaya akai na biyu ina bibiyar wannan mutumin in ga wata irin ibada yake a na uku na hutu nace mai ka aka ramaka Allah ni ho baba ko bane ba na ji abin da ka hadi wa ubangijinka kamun ka gusa kamun ka sauke hannayenka ga hadari ya kamun ka huta daga cikin masallaci ga ruwa nan ya sabko yace me kake wa ubangiji dan Allah dan annabi ka ba ka hadi mini ni ma in rungaye yake cewa ka ji abin da na faɗi wa ubangiji yace tabbas na ji abin da ka faɗi wa ubangiji yace to zamna zan baka labari yace kamun ya tafi ya dawo yace mutumin nan ne mai shi sama da ƙasa ya bar gari yace bin sake sa ido na ba a idan shi ba ya tafi shi wa'annan sune waliyan Allah in karama in tasa mu saka tabbatar da sun same ta to ba sa so kowa ya sani ga Uwais Uwaisul Qarni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai wa sahabban shi labari da ya ba su labarin Uwais yace duk wanda Allah ya sanya ya hadu da Uwais yace ya nema Uwais ya roƙan mai ubangiji Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi waye Umar khalifan khalifan manzon Allah ne wanda duk lokacin da ake zana mafifita a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah Umar shine nabi amma dai Umar duk lokacin da yazo aikin hajji sai ya tambaye mutanen garin Yaman a cikin ku da kai Waisul Qarni a ce mai kayin mu san shi ba wanda wata shekara sai ga Waisul dan ya koro dabbobin hadaya na mutanen garin su shi ba ma aikin hajjin bai zo ba makiyayi ne ya zo da yazo yake bibiyar mutanen garin Yaman a cikin ku shin da kai wani wanda ake kiran shi Waisul Qarni can wani yace mai kai naji daga cikin wa'inda suka koro mana dabbobi da kai wani ana kiran shi Uwais yace ka tafi inda muka ajiye inda hadayen mu inda take ka take ka tambaya Umar yayi tattaki khalifa wanda a lokacin nan daula ta musulunci girmanta ba kadan bane ba girmanta har ya danka da Constantinople ya danka na Hijaz duka ya danka na hawo wani bangare na daga China da India a lokacin nan Umar ya tafi yayi tattaki zuwa ga wannan bawa Allah yace Waisul Qarni yake nema aka ce mai ga Uwais can yazo kai ne Uwais yace kwarai kwari ne Uwais yace da Allah ka roƙan muna Allah yace kurum ka roƙan muna Allah Allah gafarta mini yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk lokacin da muka ga Waisul Qarni yace mu nema ya mana addu'a agun ubangiji saboda addu'ar shi karbabba ce yace manzon Allah ya faɗa haka yace kwarai ku manzon Allah ya faɗa haka yau kamun mutanen shi sa ankara Uwais ya bace ba a sake ganin shi kaga wannan ita ce wannan waliyantaka da karama ta gaskiya wanda Allah ya bashi wanda ya san abin da yake to zai yi kokari ya nema kada mutane su san halin da yake ciki kurum ya sani wannan tsankanin shi ne da shi da ubangiji amma dai wani dan ti da addini zaka gani Allah yake samu irin haka yayi mi ya ribanta mutane ya samu abin duniya to duk wanda ka ganshi yana hakan to he dai ka dangana mai karama shi ba karama bace ba ta Allah da annabi ba karama ce ta tsahi kuma wa'annan su suka hiyawa Allah ya kiyaye shi ne nan malamin yake cewa al-karamatu sabitatun li awliya'illah tabbas karama tabbata take ga waliyan Allah sune dai wa'inda dai muka labarta wanda ubangiji ya bayyana mana su waye waliyan Allah yace la yunkiruha illa qalilul hazz min al-ilm wad-din ba wanda yake inkarin karama sai wanda yake da karancin rabo na daga ilimi da addini kowa ya sani da kai abin da wani zai yi da kai wanda kurmi idan ka zo ka sani idan ya maka addu'a shi karbabba ce ka san wani kurum Allah ya sa gaba duk abin da kuma yake bukata a rayuwar shi Allah sai ya bashi wannan ba komai bane ba imanin shi ne da kyautata zato da nutsuwa da dogaro ga ubangijin shi wa'annan sune irin waliyan Allah kuma ba wanda yake inkarin karama yace in ba wanda yake da karancin ilimi ba na daga addini ko karancin rabo na daga ilimi da addini قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه yake cewa wa karamatu awliya illahi lalle karama waliyan Allah inma hasalat bi barakati ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wa sallama tabbas tana samuwa ne gulgudan tana sabuwa ne da albarkar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan shi yake tabbatar maka in ba abu manzo Allah ba ba hira a samu karama yake cewa fahiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wa sallama wannan karamar da ake kista waliyan Allah daga cikin bayu yake cewa a haƙiƙaninta tana shiga ƙarƙashin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya kawo a cikin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan walittahin da shi ibnu taymiya yake cewa rarrabewa tsakanin waliyan mai rahama mai jin kai ubangijin subhanahu wataala da waliyan shaytan dai da yawa zaka samu za su ringa ma mutane buri da bula diddan su yi su ci da addini al-sihan bin manja qala khazawna ma'al ala bin al-hadrami darayni فدعا بثلاث دعوات فاستجيب له فيهن سهام بن منجار yake cewa mun yi yaki tare da al-ala al-hadrami wani yaki yace ma'arakatu darain wannan gari wanda muka yi bayani wa yakin da yayi ma'arakatu darain darain muka yi bayani muka ce gari ne wanda ƙarya ce wanda take da garu wanda qala'a wannan take cikin garin Siriya a yanzu haliyar yake cewa fada'a bi thalathi da'awati al-ala bin al-hadrami yayi addu'a guda uku yace fastujiba lahu fihinna sai aka amsa mai a dukkan wannan addu'o'in da yace nazalna manzilan faqalaba al-ma'a liyatawadda yace mun sabka wani masabki da muka sabka wannan masabkin ala sai ya nemi a kawo mai ruwa dan yayi arwalla falam yajidu bi sambo wannan ruwan ba fa qama fa salla rak'atayn kuma sai muka ga ala ya tashi yayi raka'a guda biyu wa qala sai yake cewa allahumma inna abiduka wa fi sabilika ya ubangiji mu ma bayinka ne fa kuma ga muna akan tafarkinka na daukar kalmar la ilaha illallah yace nuqatilu aduwaka mun huto ne daga gidajenmu ba dan komai ba dan mu yaki abukan adawanka abukan adawa na wannan addinin naka yace allahumma askina ghaisan ya ubangiji ka shayar da mu ruwa daga sama yace na tawaddau minhu wa nashrab mi arwalla da wannan ruwan kuma mu sha yace fa idza tawadda'na lam yakul li ahadin fihi nasibun ghairana yake cewa idan muka yi addu'a idan muka yi arwalla da wannan ruwan tabbas ba za a samu wani daga cikin mu wanda yayi mu samun rabo a gunka saboda irin muhimmancin arwalla da irin lada wanda bawa yake tattarawa idan yayi arwalla kamar yadda hadisi ingantattu hadisi wanda Imam al-Bukhari Muslim Imam Tirmidhi Imam Malik dukkan sun mutar da irin wannan hadisin wanda suke bayyana mana duk lokacin da bawa zai wanke wata gaba daga cikin gaban arwallan shi to zinubi ne yake zubarwa daga cikin zinuban da ya aiwata yake cewa to tabbas ubangiji idan ka mana wannan ruwa ka shayar da mu muka yi arwalla kaga nan arwallar shi a wurin shi ibadan nan ta hibe komi ni arwalla sannan mu sha daga wannan ruwan nan to tabbas idan muka samu haka ya ubangiji mu ba wanda ya kai mu samu rabu kaga wannan addu'a yayi addu'a shi ta farko yace fasirna qalilan yace sai muka dan tahi kadan fa idza nahnu bima'in hin aqla'at anhu as-sama yace daga inda muke aka zashi aka yi arwalla yace muka dan yi tahiyya dan gaba kadan yace sai ga mu nan ga ruwa yace ruwan nan ruwan sama ne ruwan sama ta yi da zubar da ruwanta kaga wata hikima ta ubangiji bai sabakar musu da ruwan ba wanda zai buge su ya bugi kuzurin su ya bugi dabbobin su ya buge su ba kuma ya bata musu lissahi a gaban su aka musu ruwa yace muna isarwa wannan wurin sai ga sama nan ta dauke ruwanta yake cewa fatawadda aminhu wannan sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ala yayi arwalla da wannan ruwan wa tazawwadna ko muka dau guzuri da wannan ruwan yace wa mala'tu idwati wa taraktuha makanaha hatta anzura halistu jiba lahu amla yace na cika wannan abin daukan gurata ita ce al-idawa yace wa taraktuha makanaha yace sai na barta a gunta yace hatta anzura halustu jiba lahu amla har sai da na leka wai in tsaya in diba in gani shin wai ubangijin shi ya amsa mai addu'a ko kuma bai amsa mai ba yace fasirna qalilan thumma qultu li ashabi yace sai muka tahi dan kadan muka dan matsa daga inda muke kadan yace sannan na cewa abukan tahiyata nasitu idwati na bar gurata fajitu ila dhalika almakan sai nazo zuwa ga wannan gurin fa ka annahu lam yusibhu ma'un qabl yace kai ka ce wannan ruwa wannan gurin inda na dauki wannan ruwa yace kai ka ce ruwa bai taba sabka ba yace dalilin da ya sanya ne haka an gani waye shin kurmu ubangiji yayi ruwan shi ne a nan gaban mutar suwa ne muka yi ko kuma a'a addu'ar shi ce ubangijin shi ya karba ne ina fata an fahimta ya zo ya daga hannayen shi ya roƙi ubangiji ubangiji ya sabu karme da ruwa ruwan da zai yi arwalla kuma ya shi yace suka dan yi gaba kadan bayan inda yayi raka'a guda biyun nan yace yayi dan yi gaba kadan yace kurmi sai suka tarar da wani wuri gashi nan an sabkar da ruwan sama yanzu ne ruwan saman ya dauki yace suka sha suka yi arwalla suka sha suka dauki gusuri yace shi he bar gorar shi anan yace ba dan komi ba na barta ba dan in tabbatar wai wannan addu'ar da ala yayi ce ubangiji ya karba me ya sabkar me da ruwan saman ya dauka yayi arwalla ya sha yayi gusuri ko kuma a'a kurmi ka tari ne yace sai na dawo mun yi gaba sai na ce wa abukan tahiyata na bar gorata da na koma yace sai na tarar da wannan ruwan kai ka ce wannan wurin wannan inda na ajje wannan gorata kai ka ce ba a taba yin ruwa ba ba a taba yin ruwa wurin ya bushe ya koma yanda yake yake cewa sun masirna hatta ataina daraini wal bahru bainana wa bainakum yace sai muka yi tattakin muka ci gaba da tahiyya har sai da muka zo wannan garu na darai yace kuma ga mu ga teku tsakanin mu ga mu ga teku faqala sai yake cewa ya alimu ya halima ya wannan ubangijin masanin komai da komai ya wannan ubangijin mai hakuri da bayin shi ya aliyu ya azim ya madaukaki ya wanda yake da daukaka iya daukaka inna abiduka wa fi sabiluka wa fi sabilika ya ubangiji mu dai bayin ka ne wannan kuma ya samu dangane da irin addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan ya shiga cikin halin kunci manzo Allah idan ya shiga halin kunci addu'ar da yake yi yake cewa allahumma inna abiduka bani imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنتك جنات النعيم maza Allah yake cewa ba wani bawa da zai karanta ta yana cikin damuwa yana cikin kunci a ce ubangiji ya yaye kuntin shi shine al'ala yake isti'ara ko ya tsakuro daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake Allahumma inna abiduka ya ubangiji mu bayin ka ne kana tadarrui kana kaskantar da kanka a gurin ubangijinka yake cewa ubangiji mu dai bayin ka ne kuma ubangiji muna kan wannan tafarkin naka shi sanya nan malaman tauhidi suka bada dama ayi tawassuli da duk wani aiki na gari wanda bawa wanda yake aikata shi na huto ne ina aikata wani aiki na gari ko na aikata wani aiki na gari ya ubangiji wannan zama da muke yi wannan zama ne hukan biyayya ne na ubangiji biyayya ce ta ubangiji ubangiji muna tawassuli ga wannan zaman dukkan wa'ansu bukatu wanda suka takule mana ko suka hi karhin mu ubangiji ka biya mana su to shine yake tawassuli ga aikin da yake yi ubangiji ga mu akan tafarkin ka nuqatilu aduwaka ubangiji wa mun baro iyallanmu mun baro kasuwancin mu mun baro komun mu ba dan komi ba dan mu zo mu yaki abukan adawa na wannan addinin naka allahumma faj'al lana ilaihim sabila yace ya ubangiji ka sanya mana hanya wanda za ta isar da mu zuwa ga abukan adawarka yace faqtahama albahra kullum sai ya kama teku fakhudna ma balaga libudina fakhrajna ilayhim فلما رجع اخذه وجع الوجع البطن فمات فطلبنا ماء نغسله فلم نجده فلففناه في ثيابه ودفناه yake cewa a lokacin da muka kama hanya kurmihe muka kama bayan yayi addu'a ubangiji ka sa mana hanya ko ka ba mu mafita akan isa zuwa ga abukan adawaka yace kurmihe muka kama hanyar mu kuma bin mu da bato bamma da jirgiru kurum kama hanya muka yi yace har sai da muka tumma gurgurun mu muka titattaki zuwa wannan garin akan ruwa sai kuma ba wani wanda ya dirme shi yace falamma raja'a bayan ya dawo akhadahu waj'al batan ciwon ciki sai ya kama shi famata ya mutu fatalabna ma'an muka nemi ruwa nagsiluhu diddabmu mai wanka wanda ake yi wa wankan gawa saboda ba shahidi bane ba na yaki ba amma dai ya samu mutuwar shahada wanda ciki ciwon ciki ya kashe shi shi ma ana lissafa shi daga cikin wanda suka samu mutuwar shahada sai dai ba shahidi bane ba na yaki ba bambancin su shine shahidi na yaki ba a wanke shi ba a yi mai likawani shi kuma shahidi wanda yake na gida shi kuma za a mai wanka za a yi mai likawani a kai shi abin ne shi yake cewa muka nemi ruwa mu wanke shi mu samu ba ruwa ba yace falaffafnahu fi siyabihi wa dafannahu kuma sai muka lullube shi da tuhar shi muka binne shi tuhar da take jikin shi da ita muka mai likawani ko muka tai muka binne shi ba tare da mun mai wanka ba yace fasirna ghayra ba'id muka kama hanya ba mu yi ba nisa ba fa idha nahnu bima'in kathirin sai ga mun nan da ruwa ruwa wanda yake mai yawa fa qala ba'duna li ba'd sai wa an su shashe daga cikin mu he suke cewa law raja'na fastakhrajnahu da mun koma mun huddo shi daga cikin kabarin shi fa kasalnahu mu wanke shi yace faraja'na fatalabnahu falam najidu yace muka koma da muka koma inda dai muka binne shi muka bincike muka tono ramin yace ba mu same shi ba yace tunda an samu ruwa kuma ba nisa ba akai ba a koma a wanke shi kuma wannan haka shari'a ta bada dama ko da kun binne mamacin ku sai aka samu shakka an mai wanka ko ba a mai wanka ba to a wannan halin in dai bai yi ba awa 24 ba yini ɗaya da dare ɗaya ba ana kyauta zaton a lokacin nan bai gurbace ba ko wani bangare na daga cikin shi bai zagwanye ba to a wannan halin ana iya zuwa a tono shi a mai abin da ya kamata to lokacin su sun dan yi gaba suka samu ruwa mai yawa kuma me ya sanya ba su wanke shi ba rishin ruwa shi kuma ai ba za a yi yawo da gawa ba ka talalace a lokacin nan suka binne shi yace suka koma diddansu da suka samu ruwa aka yi shawara yace kuma ka dauki shawara wan shashe daga cikin mu dauki ruwan nan mu koma mu tai mai wankan gawa sannan mu sake binne shi yace da muka zo muka neme shi inda muka binne shi yace falam na jido mu sake shi yace fa qala rajulun min alqawm yace daga cikin mutanen da muke tahiya tare da su wani sai yake cewa inni sami'tuhu yaqulu tabbas ni naji wannan al'ala yana cewa ya aliyu ya azim ya wannan madaukaki magwayi kuma ya wannan mai mulki wanda yake ya gaga mai mulki wanda yake mai girma yace ya halim akhif alaihim mauti aw kalmatan nahwaha yake cewa ya wannan ubangiji alhalim ubangiji ka boye musu mutuwa ta aw kalmatan nahwaha ko kuma naji shi yana hudun wata kalma irin wannan ka boye wa mutane mutuwa ta yace wala tattali ala aurati ahad yace ubangiji kadda ka bari wani ya ga al'aurata wannan shi yayi adda shine malai shine wannan mai riwaya yake cewa sahab yake cewa addu'a guda uku da ubangijin shi ya karba ne yace wani daga cikin mu yake cewa naji shi yana addu'a yana cewa ya ubangiji ka boye musu mutuwa ta kuma kadda ka bari wani ya ga al'aurata to kuma idan an ce za a yi wanka ko ai tilasa ya an kware al'aura yace to ubangiji kadda ka bari yace faraja'na wa tarkadahu yace da wani waye ba mu labarin ya ji shi yana wannan addu'a yace sai muka shafa mai lahiya sun zo gashi nan sai inda suka binne shi an neme shi an rasa shi tunda an samu ruwa mai za a yi wanka za a yi to shi kuma yayi addu'a kadda a kware kadda wani ya ga al'aurar shi yace wa aurada al-imam az-zahabi hadhihi al-qissa fi sir a'lam an-nubala an abi hurayrata mukhtasara وذكر فيها انهم غسلوه وهذا اقرب للصواب yake cewa imam az-zahabi ya bada labarin ko ya kwararo bayanin wannan kissa a cikin littafin siru alamin nubala yake cewa daga abi huraira a takeice kawo wannan hadisi wannan kissa yace amma dai an bada labari lalle sun same shi kuma sun mai wanka kuma yi mai wankan shine yi kusa da abun da yake daidai فعن أبي هريرة قال دك أبي هريرة يرضى الله اشتبتها غير شيء كي تيوا رأيت من العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا أبو هريرة يكي تيوا ناقا وأنس أبو بوا قد أكو دك العلاء Al-Habin Al-Hadrami yake cewa wannan abubuwan guda uku da na gani ban gushe ba ina kaunatar su. Yace na farko qat'ul bahri ala farsihi yawma darini, yace shine yanka yanke teku da yayi akan dokin shi lokacin da aka yi yakin darai, kurum tattakawa yayi akan doki ya huce wannan ruwa ba tare da an nemi jirgin ruwa ba. Yace wannan kuma sakamakon addu'a da yayi, yace wa qadima yuridu al-bahrayn fa da Allahu bid-dahna'i fa nubbi alahum ma'un fartaw, yake cewa lokacin da ya gabaci yana neman garin Bahrain, yace ya roki Ubangiji, Ubangiji ya hada mai addada, ya hada mai gajibare a yi mai ruwa. Yace kurum sai aka ba musu ruwa, ruwan da suka sha suka koshi. Yace wa nasi rajulun minhum ba'd mata'ihi faradda falaqiyahu wa lam yajid ma, yake cewa ɗaya daga cikin mutanen shi ya bar abin shi, albata shine kayan shi. Kuma can a cikin hadisin ya bayyana mana irin gore shi ce ya bari, yake cewa faradda falaqiyahu wa lam yajid ma, yake cewa sai ya koma diddanya dauki wannan kayan nashi, wannan gore tashi ya koma yace bai samu wannan ba. Yace wa mata wa nahnu ala ghairi ma'in, yake cewa shi al-ala ya mutu muna cikin wani hali na rushe ruwa. Yace fa abdallahu lana sahabatan, yace Allah sai ya bayyanar mana da gajibare, fa mutirna aka mana ruwa, fa kassalnahu muka yi mai wanka, wa afarna lahu bi siyufina muka mai rami wanda za a binne shi da takubban mu, wa dafinnahu muka binne shi. Yace wa lam nulhid lahu wa mai lahad ba, kurma rami suka mai ashaku aka binne shi. Allahu ta'ala alam. Wannan shi ne karshen karatun abinda muka karanta ne, Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda kuma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da amana arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, sanya albarka a ciki. Muna tawassuli ga wannan zama da muka yi, Ubangiji ya shiga cikin al'amuranmu, ya biya mana dukkan bukatunmu, abinda da yake sharri ne game da rayuwarmu, game da addininmu, game da zuri'armu, Ubangiji ya nisantar da mu da shi, ya sanya ya datar da mu ko ya baddala mana da abinda ya hishi alkhairi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.